الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon halartowa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid inda darasinmu da ya gabata shine darasi na tara kuma darasinmu na tara ya kawo ƙarshen babi na biyar babe mai bayani akan fassarar tauhidi da shaidun cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan darasin namu na goma za mu fara da farkon babi na shida bawa da malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yayi taken babin cewa babun من الشرك لبس الخلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه wannan babi yana bayani ne daga cikin sashen shirka mina shirki yana daga cikin sashe na shirka ba wai duk shirka ba a'a sashi lamsul halqati daura munduwa wala haidi ko silale wana wihima ko abinda ya kama da munduwa ko silale dan daukake bala'i kenan bayan ya sauka shi bala'in sai a dauke shi ko kuma a'a dafi'i dunguje bala'in gabanin bala'i ya sauko sai ya zama cewa an dauke shi to yana daga cikin shirka mutun ya daura munduwa ko zobe ko wani abu da ba su ba domin ya zama sanadin daukewar wata jarraba da Allah ta'ala ya mishi ko kuma ya samu kariya daga wani abu da zai same shi a dalilin zobe ko munduwa wannan kenan don haka mu sani cewa babu wani mai iya baka kariya kuma babu abinda zai kare ka in ba Allah ba don haka tun warko ka dogara ga Allah ka nemi kariyar Allah gabanin shiga cikin babin malam ya yi mana bayani cewa to wannan min da ya kawo tafidiyya ta ma'ana sashen shirka ba dukkan bayani ne na abinda ya shahi shirka ba a'a sashi daga cikin shirka daura munduwa ko daura silale ko wani abin da ba su ba ba wai dukkanin shirka ba a sashi kuma saboda shi shirka ko ita shirka suna ne na jinsi wanda idan aka yi magana shirka yana yiwa ya zama shirka babba ko kuma ya zama karamar shirka ko karamin shirka saboda haka daura waɗannan abubuwa don samun kariya ko dan daukake wani bala'i wato na daga cikin abin da yake shirka ne yana iya zama shirka babba yana iya zama karamar shirka ba wai ana nin waɗannan abubuwan da an ka ambata ba a yanzu duk ɗan shirka ta ya karama a'a sai an karanta sannan za a gane wannan shirka ce mai fitarwa daga addini wannan shirka ce wanda ba ta fitarwa daga addini yana yiwa shirkan nan ta zama karama yana yiwa shirkan nan ta zama babba gwargwadon kudirin wanda ya darma abin da ya darma wanda ya kasance ya daura abin nan yayi shirka to shirka ce tana kasancewa ne da gwargwadon irin kudirin niyyar da a ciki idan ya dauki cewa wannan abin shine zai bashi kariya tamaman kaga wannan yayi shirka shirka babba saboda dukkan wani wanda yake ya tabbatar da sababi na wani abu a ce sababin wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wannan abin ya zama sababi na shari'a ba, ko kuma wani abu na kaddara, wanda wannan abin ba kaddara bane. To da haka duk wanda ya dauki ɗaya daga cikin waɗannan, kawo sababi wurin da babu sababi, ko kawo kaddara inda ba kaddara bane, hakika ya sanya ma kansa ko rayuwarsa kokarin hada wani da Allah. Misali, karanta surar Fatiha sababi ne ga shari'a domin samun warkuwa. Idan ka karanta Fatiha da niyyar Allah ya baka lahiya, wannan ba ka aikata laifi ba. Aka kuma wani abu wanda zaka ci, wanda zai kawo maka sauki, wanda jarrabawa na ila cikin kana ciwo, a baka magani saboda an saba da cewa irin wannan maganin in an sha shi Allah yana bada sauki, shi ma wannan wani abu ne wanda baka aikata wani abu na shirka ba. To abinda dai zamu lura da shi shine su mutane dabra da irin wannan sun kasu gida uku. Akwai wanda yana musu sababi, idan an ce ga dalili ko wani sababi sai ce shi sam bai yadda da wani sababi ba, a sam babu wani abu da za a cewa na sababi ya ce ya yadda. To duk wanda haka yayi kama da wata kungiyar da aka ce ma Jabariya, da wata kungiyar da aka ce ma Ash'ariya, da wasu waɗanda aka kira Jahmiya. Nau'in kasuwar mutane kala na biyu shine wanda yana wuce wuri wajen tabbatar da sabubba, sai ya zama ya wuce wuri ya ce ai shi ya rika sababi kaza, don haka yanzu ya gama samun komi, ai ni kasuwanci nake, ina da jari, don haka bani da matsala ta komi, na riga na kammala sababi, magana in shiga cikin matsala babu. Wannan ma nau'in kala na biyu na kuskure ne. Sai na uku, wanda shi ya tsaka tsaki, wanda ya yi imani da Allah sa'annan ya rika sababi, sa'annan ya san cewa sababin da ya rika na kasuwanci bai da wani tasiri gare shi in ba da nuhar Allah ba, illa dai ya rika sababi ne saboda Allah ta'ala ya yi umarni da a rika sababi. Kaga wannan shine akan sawaba, mai gori sababi ya aikata laifi bai akan daidai, wanda kuma ya riki sababi kuma ya dogara ga sababi ya wadatu da kai ne, bai kallon cewa Allah kai mai abu kaza, shi ma wannan yana akan kuskure baya akan sawaba. Amma wanda yake akan sawaba ya rika sababi, ya san cewa kuma Allah ne mai tsayar da sababi. To sai malami ya ce wa qaulillahi ta'ala, da cewar Allah madaukakin sarki, kul ka ce Allah yana magana da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace masa kul ka ce ara'aytum afara'aytum kubani labari ma tad'una abinda kuke bauta ma min dunillah, wani Allah, kubani labarin abubuwan da kuke bauta ma wani Allah, in aradanillahu in aradani Allah, idan Allah ya nuhe ni bi durri da wata cuta, idan Ubangiji ta'ala yana niyyata da wata cuta ta same ni, haluhunna kashifatu durri, to waishin halama suna iya kuranye wannan cutar ta Allah wadda Allah ta'ala ke nufar ta same ni. Kaga amsa ba su iya kare shi daga wata cuta. Da wannan aya kenan ta ainihin 38 a cikin suratul Zumar har zuwa ƙarshen aya. To sai hadisin mu da malami kawo mana, an Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, wannan hadisi an karbo daga Imran ibn Hussein, Allah ya ƙara masa yadda, annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare sa, ra'a rajulan, annabi ya ga wani mutum, fi yadihi halqatun, ga hannu ne akwai wata munduwa, min sufrin, ita wannan munduwa an kera ta ne da ƙarhin gaci, kamar kofa waya wannan mun jiyo da annabi ya gani ga hannunsa faqala sai annabi ya ce masa ma haze wanga abu da kansa ga hannunka minana ga alamun tambayan mi awanga abu da kansa ga hannunka qala sai wannan bawan Allah na sahabin yace min alwa qala min alwahina yace wannan abin da na sa ga hannuna na sa shi ne saboda wata rashin lafiya da ake ce mata wahina ma'ana su larabawa akwai wata rashin lafiya da suke kiranta wahina kamar mu ma yanzu nan kaga ana cewa akwai shawara akwai atini da sauransu to akwai wata rashin lafiya da suke kira wahina saboda haka yasa wannan munduwa wadda aka kera ta daga ci da hannun shi menene ma'anar sa ta dan ta zama mishi kariya da faqala sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa in zi'a to wannan munduwar ka cire ta cire ta fa innaha la taziduka ita wagga munduwa da kansa ga hannunka dan ta baka kariya ga rashin lafiyar da ake ce ma wahina ba ta kara maka komai illa wahanan sai rauni ba abinda za ta kara maka in ba rauni ba fa innaka law mutta wa hiya alayka kai inda ka mutu alhali tana ga hannunka ma aflahata abadan da ba za ka tsira ba har abada in yadda mana cewa kana saye da munduwar ga Allah ya saukar da ajalinka kuma an karbe rayuwarka to ba ka tsira har abada rawahu ahmad wa abu dauda bi sanadin la basbe abu dauda ya ruwaito shi da isnadin da babu laihi a cikin sa nan zamu ga shi sahabi a lokacin da ya sa wannan munduwa ba shi da ilimi akan cewa laihi yayi shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya gane shi da munduwa tunda abu ne mai kai mutum ga shirka to sai maza maza ya hane shi cewa cire ta komai ba ta kara maka in ba rauni ba in kana ganin kariya za ta baka to ba kariya za ta baka ba raunata ka za ta yi wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ya aikata irin wannan aiki kamar wannan munduwar da sahabin ya sa kuma shi bai san cewa tana daga cikin shirka ba kuma ai yazo ajali ya kare masa yana aikata irin wannan aikin tsakani nei da mutane nan babu shakka mushriki ne amma a wurin Ubangiji subhanahu wataala a ranar lahira wannan Allah shi ya san wanda zai yi da shi saboda mi bai sani ba bai samu wanda ya sanar sai ba kamar mu dauki wadanda inda babu inda sako ka kai gare ka kaga shi sahabin a lokacin da annabi ya karantar da shi ko sai maza ya bi wannan karantarwa kaga cewa laumuta inda ka mutu tana akan tana ga hannunka to da ba za ka tsira ba har abada wannan ya nuna tana da illa da aibi daura wani abu ga hannunka don ka samu ya baka kariya ga jikinka kamar wada akwai ire-iren waɗannan abubuwa cikin mu ƙwarai ina iya tunawa kwanan baya ko kuma kila shekara guda ko yayi da haka da ya wuce akwai wasu indiyawa wanda suka zo bangaren masu saida kayan yan kunne da su irin mundaye dinga sun zo da wasu mundaye wanda wai in kasawa ga munduwa magani ce ta malaria kuma za ta baka kariya daga duk wani abu ba wai labari aka bani ba na zo wurin wani aboki na mai irin wannan sana'ar to sai na tarar da ita daya daga cikin su Indiyawan waɗanda suka zo da waɗannan naga in ban mance ba ko wace kwara guda na munduwar ana sayar da ita akan naira 600 in ka sata za ta baka kariya aka ga mata masu samu kariya daga ciki akwai zobe wai in sun sa zobe nan ba yadda za a yi samu ciki aka duwan ga nau'i na shirka saboda zobe ko munduwa ba su da wani tasiri wanda suka iya bada kariya dan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabi in zi'aha cire ta fa innaha la taziduka illa wahanan ba wani abu da za ta kara maka in ba rauni ba to zamu dai ga akwai abubuwa da dama na cikin mu wadanda muke aikatawa na kurakurai kamar irin a haihiyaro jariri a dauko siliya a daura mishi ga kafa ko a samu tsamiya a sa mishi ga wuya da wani dan zobe ma'anar wannan wakila barakallahu a haihiyaro gashi mai jiki dan masu towa kallo ka wani wata ko wani su canye shi ko to wannan gaskiya duk wani abu na wanda nau'i ne na shirka Allah shi ka bada kariya bisa ga hakika kuma ga Allah nan da ka bada kariya ya kamata mu dogara amma karanta wani nau'i kamar kila ita Fatiha ko wata ruqya ko wani abu wanda yake ya tabbata ka karanta shi don Allah ya baka kariya wannan ba laifi kai sallar magriba ka kare ka karanta kul wallahu ahad sau uku kul a'udhu birabbil falq sau uku kul a'udhu birabbin nas sau uku ka karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi har zuwa karshen ta sau uku kila ka biyar ga a'udhu kalimatin lahi tammatin min sharri ma khalaq to insha Allah idan Allah ya maka muwafaka kai haka Allah zai baka kariya har garin Allah ya waye ba wani abu da zai same ka na sharri waye shiryar da mu haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka idan gari ya waye ka karanta su Allah yana baka kariya har inda rana ta wadi kaga kenan daga ban mutun ya dauki wani abu da zai sawa ga jiki ne dan ya bashi kariya gwamma ya rika shirye babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan kenan don haka rataye wani abu dan ya baka kariya shirka ta idan mutun ya sani ya koma bangaren shirka babba idan mutun bai sani ba yana cikin matsayin shirka karama kamar wada Malam Muhammad bin Salih al-Utsaimin ya ƙara bayani jabra da wannan matsala walau an Uqba ibn Amir daga gare shi ma'ana ruwayar Imam Ahmad da isnadin da balifi a daga Uqba dan Amir an daga hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'anar wannan hadisi ya zama ingantacce kenan ta Annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yace man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya rataye laya fala atamma Allahu la kada Allah ya cika masa ya rataye laya domin wani guri da yake da shi to kada Allah ya cika masa guri wa man allaqa wada'atan wanda ya rataya daga ko kambe wani dan karamin karhu da ake yi ana sawa wajen kafada ko wajen damtse shi ma fala wada Allahu la kada Allah shi bar shi ma'anar wannan in ya daura wannan ne don ni mai Allah ya ka don ni wannan abin ya zama mai kariya don wata wadata da aggare shi kada ta gusa don wata natsuwa da yake ciki kada ta yi ta bashi to kada Allah ya ban mishi wannan wadatar kada Allah ya ban mishi wannan natsuwa saboda mi a shi Allah shine mai bada wadata shi Allah shine mai bada natsuwa to sai zo rinbi dan wadata da natsuwa ga wani da ba Allah ba kamar ita wannan laya din ko kuma ita wannan daga ko kambe da mutum yake ratayawa to sai zauna cikin kaliku kunci da radadi wata kila ko kuma a wata fassara aka ce kada Allah ya bar mishi duk wani abu na alheri wanda ya rata ya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu la ya rata ya ko ya rata ya daga ko kambe ko makaru fala wada Allahu la wa fi riwayatin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka a wata riwaya duk wanda ya rata ya la ya hakika ya shirka na magabata Allah shi musu rahama sun kasu gida biyu dangane da abin da ya shafi laya Abdullahi ibn Mas'ud yana cikin magabatan da suka ce laya haramun ce walau ko da ta alqur'ani ce akwai waɗanda ka goyon baya ne bisa ga wannan akwai magabatan da suka ce laya in dai ta gari icce ta ko wani abu da an ka dunkule da ba sunan Allah ba wannan laya shirka ta Allah ya haramta ta amma idan ta alqur'ani ce sun ta yi akan cewa ta halalta kenan nan magabata da suka tattauna an samu wani bangare ya tsaye da haramcin ta alqur'ani kamar bangaren da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake da mabiyansa da kuma wadanda ka ganin bata haramta ba inda ta alqur'ani ce bangaren wadanda suka ce haramun ce sun dauki cewa in an ka bar wagga da ta halatta ana yi ita za ta jawo a dauko wancan mai sa mutane zuwa ga shirka mutum ya zo ya dauko gari icce dunkule shi ya darma da niyya ya bashi kariya sai ya zama ya rabu da addini da haka sai suka zabi cewa barinta yahinta saboda abinda take haifarwa na ainihi mutane su hada cikin shirka da haka kenan wanda ma ya bari bai yi ba ya mahi wanda ya yi na ita layin ko da walau ta halatta don gudun a kai ga wanda ita bata halatta ba bata halatta ba ya zama mutum ya rasa addininsa inda ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ce ma daya daga cikin sahabbansa in ri'aha game da abin da ya shayi wancan abin da ya daura na munjuwa fa innaha la taziduka illa wa'na komi ba ta kara maka in ba rauni ba wal ibn abi hatim ruwai ibn abi hatim an huzaifa daga huzaifa annahu ra'a rajulan shi ma huzaifa ya ga wani mutum fi yadihi haidun ya rataya wani silali ga hannunsa min al-humma na masassara an daura mai wani silale da ma'anar cewa wannan silalen shine maganin masassara faqada'ahu sai Huzaifa ya kace shi kamar yadda ake daura ma ɗan yaran mu kanana da ake haifa mana siliya ko tsamiya ko zobe kamar da na ambata a da in ka zo wurin ganin wannan jaririn an daura mai to ka cire sai a karantar da su cewa wannan bai da wani tasiri mai tasiri da ba da kariya shine Allah bayan da ya katse wannan silalin da ya daura wai don ya bashi kariya dangane da masassara wata la qaulahu sai karanci fadin Allah cewa wa ma yu'minu akasaruhum billah mai yawan su ba su imani da Allah ba illa wa hum mushrikun wace su suna yin shirka mai yayawa daga cikin al'umma ba su yi imani da Allah ba wace abinda suka yi wato shirka ne amma kamar da muka ambata dazu cewa idan ya zamana hanya ce ta ilimi na sanin wani abu na sababi amma akan ilimi ba akan jahilci ba ya zama bisa ga hanyar shari'a an san wani abu wanda sababi ne na magani kuma kai yi umarni da abin nan baka aikata laifi ba misali kamar zuma kamar zuma wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin zaman zuma magani kuma a cikin suratul nahl Allah ta'ala ya ambaci zuma fihi shifa'un linnas ita zuma akwai wata warkarwa da ake samu gare ta ga mutane ma'ana sababi ce ta samun waraka kamar kila cikin ka bai da lahiya kana shan zuman nan a dalilin Allah ya baka lahiya sai ya baka lahiya ko kuma kana da wani rida kake da wata jimuwa ta dade bata warke ba sai ka rinka sa mata zumar ka gane da izinin Allah sai Allah ya sa wannan wurin ya game ya zama ka samu lahiya aka kuma kamar karanta alqur'ani wanda shi ma Allah yayi bayanin qur'ani waraka ne ga mutane wa nunazzilu min alqur'ani in ja Allah ta'ala ma huwa shifa'un muna saukarwa daga cikin alqur'ani abinda yake waraka ne wa rahmatun lil mu'minin kuma ya zama jinkai ga mutane wannan bangaren alqur'ani kenan an yi istimalin qur'ani Allah ya bada lahiya ba aikata laifi ba kuma ba kai shirka ba ko kuma abinda yake ta hanyar jarrabawa an gwada an gani cewa wannan abin yana yi kuma yana da amfani yana saukaka radadin rashin lahiya wannan ba laifi ba komai a aikata a aiwatar da wannan abin za a yi shi bayyana karara kuma ba kai laifi ba misali kamar mutum bashi da lahiya Allah ya jarabe shi da ciwon hannu kuma ana hasashen hannun ne yayi ruwa sai a doko wuta a yi mishi sakiya to wannan sakiya kamar wanda anka jaraba anka saba sai ta zama sababi na samun sauki da barin jin zoji da radadi ga wanda yake Allah ya jaraba da wannan ciwon hannu sai kaga kawai ya samu waraka da aka irin wannan babu wani abu da za a danganta shi cewa an aikata laifi ko an yi shirka a sababi ne bayyananne wanda yake kuma an riga an jarrabta shi kuma amfani ne ya bayyana da aka babu wata jayayya ga irin wannan wanda akwai jayayya wanda zai zo ne tsaye matsayin Ubangiji ta'ala an dauki cewa shi ne an mai bada kariya to gashi kuma mai bada kariya bisa ga hakikani shi a Allah babu wani wanda ka iya baka kariya in ba Allah ba bisa ga hakikani to malami yayi mana bayani cewa a cikin hadisin ga da muka karanta akwai dalili na wasu fa'idodi masu yawa da aka iya samu na ɗaya daga cikin fa'idodin da muke samu a cikin hadisin da muka karanta na cewa wani bawan Allah ya daura wata munduwa ga hannu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gani ya hana mishi kuma yayi bayanin zama abin shirka to akwai abin da yake ya kamata ga duk wanda yake niyyar yayi musu ga wani abu da aika da aka aika da anka aikata kaga mutun yayi wani aiki na laifi to ka tambaye shi dan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mai da kai cire munduwan nan ba a sai da mai tambaya mi addalilin da yasa ka samu munduwar ga sai ce mai ya sa ta ne saboda wata rashin lahiya da ake ce ma wahina don ta bashi kariya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cire ta kaga kenan kamin ka yi ma mutum hani to ka bincike shi abu na biyu wajabcin gusar da munkari idan ya zama daga abu munkari ne maras kyau kuma kaga abin nan kuma kana da dama da kudura da zaka gusar da shi ta hanyar bayani wannan sai ka gudura sai ka gusar da shi yana daga cikin fa'idar da muka sama a cikin wannan hadisi fa'ida ta uku su dai sabubba ba su da wani tasiri wanda ake iya hukunta su ga shari'a ko ga dabi'a sai wa abinda aka riga aka gwada aka ga cewa wannan sababin yana amfani ga 'yan adam an gwada an gani to shikenan ko kuma an gwada an ga ba amfani misali kamar irin na sakiya ko wani abu kaga wani sababi na kuma an ga yana amfani an yi wannan na daga cikin fa'idar da muke samu a cikin wannan hadisi da muka karanta fa'ida ta hudu muna samun fa'ida cewa darma wani abu na munduwa da abin da yake kama da ita saboda dunguje bala'i ko dauke bala'i bayan saukarsa to wannan yana daga cikin shirka don ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inda ka mutu tana a hannunka da baka tsira ba har abada fa'ida ta biyar ana lura da ayyuka ƙarshen su aka lura da shi ko wani irin aiki to ƙarshe ne aka lura da shi da aka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gamu da shi ya umarce shi ai kaga ya cire ta kenan ya bar godabin da an shirka zuwa ga dawowa ga godabin da yake na ainihi wato shari'a da haka kenan babu makawa duk wani abu da dan adam zai yi to ya tsaya ya bincika ya gani ya san hukuncin abin nan da zai yi ba sai yayi ba akwai buƙatar sanin ka san hukuncin abin da za ka yi ba sai ka aikata ba da zai malam ya ce fihi masail a cikin wannan babe akwai mas'aloli kamar haka ta ɗaya daga cikinsu ai fi hadal babi masail akwai mas'aloli cikin wannan babe mas'ala farko al'ula at-taghlis fi lubs al-khalqa tsanantawa game da sha'anin ɗaura munduwa wal khaydi ko silali wanawihima da abin da ya kama da su limitli zalika saboda irin wannan liƙaulihi don cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in zi'iha la taziduka illa wahana ɗebe ta ka cire ta ba ta ƙara maka komai in ba rauni ba law mutawayya alaika ma aflata abadan da ka tsira da ka mutu tana a hannunka da baka tsira ba har abada wa hadha taglizun azim wannan ko tsanantawa ne mai girma fi lubsi hadhihi al-ashya a cikin daura irin wa'annan abubuwa wa ta'alluq biha ko ratayuwa da ita idan kai yawo ko ma ka je wasu garuruka waɗanda wannan da'awa ta tauhidi ba ta yi musu ƙarfi ba za ka ga kuma kamar takara ne duk shagon da ka zo sai ka ga an daura ƙaho da laya ko bakin gida an daura ƙaho da koma ina in ka shiga ka ga in kana ba ko sai ka yi ta mamaki amma kowa da shago da gida da ko ina akwai waɗanda abubuwa da kuma in ka diba sai ka ga ina na za ka fara da'awa kila ma kai baƙo kake ko kasuwanci ya kai ka baka wuce sati guda ba amma ga jama'a nan kowa haka yake to ta ina za ka yi ji musu kaga akwai ƙalubale to wannan kenan gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam take yayi hani game da wannan to attaniya mas'ala ta biyu annas sahabiyya hakika wannan sahabi da ya daura wannan munduwa law mata wayya alaihi inda ya rasu tana a hannunsa ma aflaha da bai tsira ba wannan gashi ko sahabi to ina ga wanda ba sahabi ba wanda a can nesa ga tsira saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi yayi bayani a cikin ihya'us sunna wa ikmalul bid'a shi mujaddadi yake bada labarin kansa yana cewa mu ko ga kurar takalmin sahabban manzon Allah ba mu kai ba in ji shi kaga mu ko kila ko ga kurar takalmi ne ba mu kai ba shi mujaddadi ba tun daga asaru nan misali muna gani na ayyuka alheri da ya gabata yayi da'awa cikin addini yayi rubuce-rubuce na addini yayi yaki na addini yayi jihadin addini kuma amma yana cewa ba su kai ga kurar takalma na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin daraja to balemuwa wanda mun san cewa ya ba mu tazara mai nisa haka kenan inda har sahabi an ce inda yaron tana ga hannunsa da bai tsira ba to ina ma ga wanda ba sahabin ba asalisa mas'ala ta uku annahu lam ya'zur bil jahala shi ba ai masa uzuri ba dan yana da jahilci saboda yanzu misali nan ga abin da ya shahida awa idan kaga mutun yayi wani kuskure kai wuf kai mai gyara bainar jama'a ba za a ci nasara ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shirka ne wanga abin wannan babu wani jinkiri yau in kaga mutun da irin wannan to kaga yace shige ni sai ka nuna mai ko kuma ka roke shi ya baka izini kai mai nasiha bisa ga abin da ka gani mai yiwa ko Allah ya sa ya karba
lokaci ko Allah
to shikenan insha Allah za mu tsaya daidai wannan gaba ma'ana akan mas'ala ta uku daga cikin masail na wannan babi cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya masa uzuri ba dan ya jahilci wannan ya dauko mun duwa ya daura muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi daya da Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana ya sauƙaƙa ma al'umman musulmi al'amuransu Allah subhanahu wataala ka ƙara amintan mana da ƙasar mu ka ƙara zaunan mana da ita lahiya ka saukan mata alhairi da albarka Allah yan uwan mu wanda a cikin fitina kamar mutanen zamfara Allah ka ba su aminci da zama lahiya Allah ka aminta su Allah ka zaunashe su lahiya kuma Allah ka ƙara amintashe mu ka zaunashe mu cikin aminci albarka alqur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك